الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaaraku ta'ala da dukkan wani dangi ne yago mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan uku shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna da cikin su sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata wa alaikum salam wai alamun kusantar zina kamar yadda Allah ya ce wala taqrabu zina alamun kusantar ta ba su da iyaka illa kawai abin da ya bayyana mutum ya gane ya gaba dai daga cikin su akwai kallo kallon matar da Allah ya haramta maka ka kalla sannan akwai irin su cudanya da irin wasu rantattuka waɗanda suke bai dace ba su gudana tsakaninka da matar da take muharramarka irin kamar wasanni da sauransu waɗannan duka wasa'il ne waɗanda za su kai mutum zuwa ayyuka na alfasha don haka abubuwa ne waɗanda ba su da iyaka farko dai kallo shi ne dai ɗan aiki domin sai ido ya gani sannan zuciya take raya maka aiki wanda yake na alfasha an gane ku? A takaice dai duk abin da zai zamanto wasila zuwa wannan alfasha haramun ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce mana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila na'am na'am wani misali mutum ne ya daukar maka salula misali ya sace maka abu kana tuhumarsa ko ka tabbata cewa shi ne ya dauke maka sai ka ce masa idan bai dawo maka ba akan wannan qur'ani shi ma sai ya ce ya rantse da qur'ani ko in ya dawo maka da shi magiya ce ka masa da alqur'ani cewa ya dawo maka da salularka shi kuma ya yi rantsuwa da alqur'ani cewa ba zai dawo maka da ita ba to iya abin da yake kanshi sai ya dawo maka da salularka sannan kuma sai ya kafara ta rantsuwa shine ciyar da miskini 10 ko kuma tufatar da su ko kuma ɗan tabawa in bai samu ɗaya daga cikin wannan ukun sai ya azumin kwana uku wannan shine kafarar rantsuwa da yi da alqur'ani cewa ba zai dawo maka da kayanka ba kai kuma wannan da kace ka sanya masa qur'ani magiya ne ka masa ka hada shi da alqur'ani cewa ya dawo maka da salularka an gane ko shi kuma wannan rantsuwa da yi rantsuwa ce akan saba ma Allah duk wanda ya rantsuwa akan saba ma Allah subhanahu wataala to bayya halatta ya saba masa saboda wannan haƙƙi ne ba naka ba na jama'a ka dauka kai rantsuwa kace ba za ka maida wannan haƙƙi kaga rashin maida wannan haƙƙi saba ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne to iya abin da yake kanka karka saba masa dawo ma da jama'a haƙƙinsu wannan rantsuwa da kai kuma sai kai kafara akan ta shine kenan ciyar da miskini goma ko tufatar da su ko yan tabawa idan baka samu dai daga cikin wannan uku sai kai azumi uku shine iya kafarar rantsuwar kamar yadda Ubangiji tabaraka wataala ya labarta mana a cikin suratul Maida na'am wai misali kasancewar an karhanta limancin wanda yake gurgu wannan kasancewar babu wani dalili da ya karhanta limancin wanda yake gurgu sai dai matukar gurguncin ya kai mutum bai iya tsayuwa a zaune yake domin shi ka'ida ne limamin ku in ya zamantu gurgu ne baya iya tsayuwa to dole kuma ku zauna kaga yau da gobe kuma ya zamanto kowa yana zama wannan akwai abu wanda yake na tawaya a cikin sallah saboda ita sallah duk wanda yake da ikon tsayuwa to wajibi ne akan shi ya yi tsaye to aka yi katari kuna cikin tafiya ko kuma ga ku ba wanda ya san karatun sallah ma'ana shi wannan gurgu ya fi ku iya karatun sallah ya fi ku saninta kenan dole zai zamanto limamin ku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana wanda ya fi jama'a kwarewa a wajen karatun alkur'ani shi zai limance su to a irin wannan lokaci sai ya zama limamin ku to amma ba bari ba za ku yi kullun ya zama shi ne limami sai a samu wani ya je ya koyi alkur'ani gwalgwadon abinda sallah ba ta inganta sai da shi an gane to amma kasancewar a sanya shi limami ratibi wannan bai ya dacewa amma in ya kasance tsayuwa yake ba gurgunci ba ne wanda yake kai shi zuwa zama wannan babu karhanci dangane da limancin shi babu karhanci don haka sai ka hada da makahu da sauransu duka ya halatta su zamanto limamai waɗanda suke limami ratibi in ya zamanto gurguncin bai kai ba cewa kullum a zaune yake sallah na'am wai wani lokaci ne baya halatta a yi sallah ta nafila bayan la'asar da bayan asuba amma nafila kuma maras sababi maras digi an gane haka kawai baka tashi yin nafila ba sai bayan la'asar ko bayan asuba to wannan haramun ne saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne saba ma manzansa ne amma idan nafila tana da sababi kamar tahiyyatul masjid kamar irin raka'o'i biyu da ake yi bayan gama tawafi irin su salatul istikhara irin su sujudul qur'an irin su misali da sauransu wannan duka ya halatta ko bayan asuba ko kuma bayan la'asar zaka iya yin su irin raka'atul fajr idan ta kuce ma mutun kafin sallar asuba to ba laifi bayan gama sallar asuba kai tsaye yana iya tashi ya rama ta yana da dama ta biyu shine ya bari idan rana ta hudu ta dan dauka kuma ya rama nafila wadda take da sababi ita ba ta cikin hani amma wadda take marar jigi wannan haramun ne bayan la'asar sai idan rana ta fada haka bayan asuba babu wata nafila haka marar jigi kawai sai idan rana ta hudu don haka yace la salata ba'da al'asri hatta taghruba ash-shams wala salata ba'da as-subhi hatta taqulu ash-shams amma irin su tahiyyatul masjid duka ba sa cikin wannan hani na'am wai misali da baka yi ba raka'atul fajr shin sai bayan kai azkar bayan asuba kai zaka tashi kai ko kuma kafin kai zikirin anan bayan ka gabatar da abin da yake na zikiri sannan daga baya zaka tashi kai ita raka'atul fajr inda ta kubce maka ba kai tsaye ba daga an gama duk wani zikiri wanda aka shar'anta mana bayan sallah zaka yi shi bayan ka gama sannan ka tashi kai abin da dai muke so mu gane ita mutum yana da halacci rama ta kai tsaye bayan gama sallar asuba ko kuma ya dan jinkirta rana ta hudu ta daukaka wannan duka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am da wace aya kuma tsakaninta da wace aya? Ita kin ce aya ɗaya ce mai magana akan ciyar da miskini ko wannan la yu'akhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrimu raqaba faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون إيش هي دي آية وش آية آية تدعى علاقة وانا آية تنا مغانا بشي أكن كفارة رنزوا إيتا وانا تنا مغانا أكن رنزوا دا الله يكي كاما ودي إيتا شيني أبند زوجي أتا قدرج وانا كما آية بشي دا بمبنشي دا وانا دفرقون إيتا وانا آية da bima aqadtumul ayman da bima kasabat qulubuhum kakkasabat qulubukum dukkan su ma'anar su dai ba su da bambanci na'am ashabur rasi ashabur rasi wasu jama'a ne na daban wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kama su da azaba lokacin da suka ƙaryata manzon su an gane ko amma bai bayyana mana ba cewa ga su suwane ne ko kuma a wuri kaza suke a zaune illa kasancewar Allah ya ba mu labarin suna daga cikin jama'un da Allah ya danke su da azaba sune ashabur ras shine malamai suna cewa ar-ras sunan wata rijiya ce an ambace wato garin da sunan wata rijiya wanda take wurin kuma bai bayyana mana ba cewa ga annabin a wai bambanci tsakanin azkar da addu'a kaga muta rabu zikiri ana iya kiran shi addu'a an gane ko sannan kuma ita ma addu'a ana iya kiranta zikiri illa kasancewar lafazin addu'a ya fi fadi akan lafazin zikiri shi zikiri akwai zikirin da an shar'anta mana zamu ringa maimaitawa wanda ana kiran shi du'a'ul ibada wanda a cikin sa ba maganar Allah ba ni kaza ko kare ni kaza wannan to ana iya kiran ana kiran shi zikiri kamar wanda zaka yi ta maimaitawa domin neman dacewa da gidan aljanna kuma dan neman Allah ya tsiratar da kai game da gidan wuta ita kuma addu'a kasancewar akwai du'a'ul mas'ala shine wanda zaka daga hannu ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza kenan ta gamu ta rabu zikiri yakan iya daukan ma'anar addu'a domin duk wanda zai ce ya Allah ba ni kaza ya Allah tare ni kaza wannan ya ambaci ubangiji tabaraka wataala za a yi kiran shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun tsaya ƙarshen aya ta 145 fadar Allah subhanahu wataala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yaqamu إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وأن بياني يا غباتا أكن آير وبنجي تعالى يأمرك من زنسا شوى يفتاغ مشركي لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعم ce da su ni ban samu ba wani abu abin haramtawa game cin abinci da zai ci game da abin da aka yi mun wahayi illa an yakuna maitatan sai dai idan ya zamanto mushi ne wannan mushi ubangiji ta'ala ya turo mun da sakon cewa haramu ne audaman masfuhan ko kuma jini wanda yake mai kwarara na shiga karkashin mushe shine abin da ya gabata a waccan aya wanda ke cikin suratul ma'ida ko حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام الشاهد أن كنا المنخنقة دا الموقوزة دا المتردية دا النديها دا أكيلة الصبو وأن البيار سنة شغا كركش اللفظ الميتة دان كركتك أي تلفظ أنم كوي كشي موشي شي كديني حرام دولة ودن تنسي كاتروس شي نيشي إلا أن يكون ميتة وتسي إدن ياكسن شي موشي ني أو دم مصفوها كوكم الجيني وديكي من فرارا idan aka ce addamul masfu shine dabba idan tana raye aka huda ta jini ya tsiyayo to wannan haramun ne a sha ko haka nan idan aka yanka dabba jini wanda yake mabiwuka wanda yake kurara shi ma haramun ne amma duk jinin da yake cikin tsoka da jini wanda yake sandarare shine kamar hanta kamar saifa to wannan ba sa daga cikin abin da aka haramta mana domin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tuge mana waɗannan biyu kamar yanda hadisi ne sahihi riwaya ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa uhillat lana maitatani wa daman an halitta mana mushi biyu da jini biyu sai yace fa ammal maitatan fal jarad wal hut mushe biyu wanda aka halitta mana shine kifi da fara sai ya ce wa amma daman faqihal wal kabi jini biyu wanda aka halitta mana wato ita ce saifa da hanta to dan haka anan kenan a maita sai ka toge duk wani mushe wanda yake na teku da kuma duk wani mushe wanda yake ba shi da jini mai gudana a jikinsa kaman fara shine sai yace audaman masuhan ko kuma jini wanda yake mai kurara shi ma sai ka toge wadancan jina ne biyu hanta wato da saifa sai yace aula hama khinzirin yace ko kuma naman alade anan da aka ce naman alade an ambaci galibin abin da ake amfani da shi amma alade gaba ɗaya shi da naman sa da fatar shi da kashin shi da kitsan shi gaba ɗaya haramu ne an gane ko illa kawai gashi shi kadai ne malamai suka tuni domin shi gashi ainihin sa ba najasa ba amma duk wani abin da ya shafi bangaren jikin alade najasa ne haramun ne shi ne sai ya ce fa innahu domin shi naman alade rijisun wato najasa ne an gane ko addani ya yahudu ila aqrabil mazkur fa innahu ai shi naman alade rijisun wato najasa ne aw fiskan uhilla li ghayri llahi bi ko kuma abu wanda yake na rashin da'a shine wanda aka ambaci sunan wani Allah akan yankansa idan aka ce wa ma uhilla li ghayri llahi bi ko kuma wa ma uhilla bihi li ghayri llah duk abinda aka kirayi sunan wani Allah a lokacin da za a yanka shi shi ma haramun ne domin lafazin al-ihlal shine wato daga murya shi kanshi wata ba a ce masa ba al-hilal domin mutane suna daukar murya lokacin da suka hango shi la wata ya tsaya wata ya tsaya don haka ake kiran shi al-hilal don haka daukar murya da fadar labbaika allahumma labbaika ake kiran shi al-ihlal to don haka nan da yace wa ma uhilla li ghayri llahi bi da duk abinda aka daukar murya akan yankansa ga wani Allah subhanahu wata'ala shi ma haramun ne sai yace fa man yurra duk wanda bukata ta fakar da shi zuwa cin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka zana ya ci mushe ko ya sha wannan jini ko ya ci naman alade ko ya ci abin da aka ambaci sunan wani Allah akan yankansa saboda tsananin bukata yana cikin tafiya ba abincin da zai ci babu kuɗin saya ga tsananin yunwa illa mushe kawai ya ci domin ya yi maganin yunwa shi ne Allah ya ce gaira bagin ba halin yana mai zalunci ba ma'ana ba wata tafiya ba ce ta zalunci ta ƙetare iyaka wala adin kuma ba don ƙetare iyaka ba ma'ana zai samu wani abinci wanda yake na halak ya ƙi neman abincin ya ci haram in dai ba akan wannan hali ba ne to fa inna rabbaka ghafurur rahim ka tabbata lalle ubangijinka mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba sannan maji kai ne dangane da bayin sa mu'mine dan haka ya halitta mana cin abin da ya haramta mana lokacin da bukata ta fakar da mu an gane wannan aya dai abinda muke so mu gane karka ta tsaita abubuwan da suka haramta a shari'a akan wannan aya sai ka dauko waccan aya hurrimat alaikumul maita sannan kuma ka je ka lalubo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin akwai hadisi ingantattu waɗanda suka haramta mana wani abubuwa daga cikin dabbobi da sauran abubuwa waɗanda suke na ci da sha don haka duk littafin da ka koma in ma na hadisi ko na fiqhu zaka samu malamai sun yi babi shine babul a'imati wal ashriba baban da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen abinci da abin sha yau za mu tashi kenan aya ta 146 a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وبنجي تعالى كيشيوا وعلى الذين هادوا ناقوتا دسك تشيسو يهوداواني حرمنا كل ذي زفر الله يجي من حرم تاموس دكا وتدبا ودتكي ما أبوتي ركوبته ننكسا تشيوا الظفر aran kalmar ne akai amfani da shi akan kofato ma'ana duk dabbar da ta bata da yatsu misali kamar rakumi kamar jimuna kamar agwagwa to wannan gaba dai Allah ya haramta ma yahudu an gane ko lafazin hadu waɗanda suka ce mu yahudawa ne domin yahudanci ba Allah bane ba ya turo annabi Musa da yahudanci a'a mabiyan annabi Musa alaihi salam su ne suka kirkiri yahudanci ba Allah bai ce su yi kamar yanda su ma nasarawa su suka kirkiri nasaranci ba annabi Isa alaihi salam ya zo da nasaranci kamar yanda aya ta gabata fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum ithnay ashara naqiba وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأنذرتموهم وأقررتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل شنديد كيتشيوا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم Ubangiji ta'ala ya ce daga waɗanda suka ce mu ma nasarawa ne Allah ya ce su ma mun riƙe alƙawarinsu kenan dan haka anan kasancewar su suka ce su ne yahudu ba Allah bane mai ce musu yahudu shine Allah ya ce wa alal ladina hadu na ga waɗanda suka ce su yahudawa ne Allah ya ce haramna kulladhi zufur mun haramta musu dukkan wata dabba wadda take wato ma'abuciyar kofato an gane ko in dai ba ta da yatsotsi to wannan haramun ne gare su kenan lafazin az-zufur an yi aran kalmar ne aka yi amfani da shi akan kofato sai ya ce wa min al-baqari ubangiji ta'ala ya ce daga shanu wal ghanami wato da tumaki da awaki Allah ya ce haramna alaihim shuhumahuma an gane ko kenan a can me ake nihi kamar da aka ce az-zufur kamar tako irin na raƙumi dai misali kamar idan ka dauki tako irin na raƙumi ba kofato bane ba kamar misali in ka dauki jimuna ita ma ba kofato bane irin na jaki ko kuma irin na doki da sauransu haka idan ka dauki agwagwa ba su da yatsotsi kenan duk wanda ya kasance kawahuwan a hada suke wannan Allah ya haramta musu shine sai ya ce wa min al-baqari wato daga cikin shanu wal ganami da tumaki da awaki Allah ya ce haramna alaihim shuhumahuma wato mun haramta musu kitsan kenan kitsan saniya haramun ne ga yahudu haka wato kitse wanda yake na tumkiya ko na akuya Allah ya haramta musu me ake nihi da wannan kitse shine wanda idan an fasa cikin dabba wannan kitse da ake hujjowa Allah ya haramta musu cin shi an gane ko sai yace illa ma hamalatu zuhuruhuma wato sai dai abin da gadan bayan su ita saniya ko tilkiya ko akuya irin kitse wanda yake hawa gadan baya to shi wannan Allah ya tubi yana daga cikin abin da aka halatta musu sai yace awil hawaya ko kuma wanda diyan hanji suka dauke shi misali domin idan ka dauki diyan hanji zaka samu wani nau'i na kitse wato ya rike shi to wannan duka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halatta musu shi kenan iya abin da aka tuge sai yace aw makhdara da bi abu ko kuma wanda ya cudanya da shi wato kashi duk wani kashi wanda ke akwai kitse a jikinsa da tsoka wadda wato kitse ya ratsa cikin ta to shi ma wannan yana daga cikin abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tuge musu cewa ba laifi wannan za su iya ci an gane ko shine ubangiji ta'ala ya ce zalika jazainahum bi baghihim wannan haramtawa da muka musu dangane da cin kitse ubangiji ta'ala ya ce mun sakauta musu ne da zaluncin su me yasa hukuma ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu domin kasancewar sun kashe annabawansa sannan kuma sun hana wasu su fahimci addini sannan kuma sun ringa karbar cin hanci wato daga hannun mabiya tare da kuma cin dukiyar jama'a ta hanya wadda take haramtacciya ma'ana irin sabawar da suka ma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kalli abinda suka fi so daga jikin dabba sai ya haramta musu shi shine kitse dan haka kuma ya tabbata a cikin sahihai riwaya ta Jabir Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ke cewa kasancewar wato shine hadith da yake cewa inna Allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asna ubangiji ta'ala ya haramta wato sai da giya da sai da mushe da sai da alade da kuma sai da gumaka sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ara'aita shuhumal maita ba mu labari dangane da kisan musai fa innahu yubla biha sufun domin muna shahi jirage waɗanda suke na ruwa ma'ana kitse na mustai suke ɗauka sai su narka shi idan an narka shi in an sassaka jirgi sai a ringa shahi katakon da shi sai ya ce kuma wayudu hanu bihal julud suka ce kuma muna shahi fatu idan an jemi sannan wayastasbihu bihan nas sannan jama'a kuma suna yin fitila a cibalbal da shi ya rasulullahi ba mu labari shin ya halatta ko ya haramta manzo Allah sai ya ce la huwa haramu sai ya ce haramun ne sai yake cewa sannan manzo Allah sai ya ce qatala Allahu al-yahuda ubangiji ta'ala ya la'anci yahudawa inna Allaha azza wa jalla lamma harrama alaihim shuhuman maita shuhumaha lokacin da ubangiji ta'ala ya haramta musu cin kitse na dabba me za su yi jamaluhu ko kuma ajmaluhu sai su narkar da wannan kitse sannan sai su saida wannan kitse kuma sai su ci kudin wannan wa ma'ana wata hila ce dubara ce da wayo ne Yahudawa da Allah ya haramta musu cin kitse me za su yi sai su tattara kitsen sai su narkar da shi idan suka narkar da shi kuma sai su saida idan suka saida kuma sai su ci kudin to dan haka kasancewar duk abin da Allah ya haramta maka cin shi to ya haramta maka yin amfani da shi an gane ko kamar yanda anan da ubangiji ta'ala ya haramta musu cin kitse an gane ko kai tsaye kuma ya haramta musu saida su yi amfani da kudin to shine anan kasancewar kenan daga cikin iya ukubar ubangiji ta'ala ya musu tun suna rayi iya abinda suke so ubangiji ta'ala sai ya haramta musu amma sai ya tuge cewa banda kitse wanda gadan bayan saniya ko kuma tunkiya ko akuya ko abin da yake jikin hakarkarin su ko wanda diyan hanji ke dauke da shi ko kuma wanda yake ya cudanya da kashi to wannan ba laifi za su iya ci amma tsantsar kitse wanda idan an fasa cikin dabba ake fito da shi haramun ne gare su bayya halatta su ci kuma bayya halatta su sai da su ci kudin shine yace zalika jazainahum bi baghihim wannan ukuba ubangiji ta'ala yace mun sakauta musu ne da zaluncin da suka yi ni kisan da suka ma annabawan mu sannan kuma da halitta ma kansu abinda muka haramta musu wa inna lasadiquna ubangiji ta'ala yace lalle mu masu gaskiya ne dangane da bada labari game da abinda muka haramta musu kuma da zaluncin da suka yi abinda muka faɗa gaskiya ce matabbaciya ubangiji ta'ala yace fa in kazzabuka in har sun ƙaryata ka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a ce da su ubangijin kuma abucin rahama ne wadda take mai yalwaciya an gane ko ma'ana bayan ƙaryatawar da suka maka in sun dawo za mu iya karɓar su da hannu biyu dan karka ga girman laifinka duk laifin da kama ubangiji tabaraka wa ta'ala in dai ka kyautata tuba to ubangiji ta'ala zai amshe ka da hannu biyu shine yace fa in kazzabuka in sun ƙaryata ka dangane da abin da ka zo musu da shi fa qur rabbukum ce da su ubangijinku zu rahmatin wasi'a ma'abucin rahama ne wadda take mai yalwaciya wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin ba a dawo da tsananin azabar sa ga mutane waɗanda suke masu tsaurin kai duk lokacin da ubangiji ta'ala wato yayi nihin kama su in dai azaba ta sauka to ba maganar a dawo da ita kenan kafin azaba ta sauka jama'a suke da damar da za su tuba Allah ya karbi tuban su amma matukar azaba ta sauka ido da ido to ba maganar a dawo da azaba jama'a daya daya ce wadda azaba ta sauka suka yi imani Allah ya karbi imanin su ma'ana shine tuba su ne mutanen annabi Yunus kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wama ta'anahum ilahin su kadai ne azaba ta sauka ido da ido abin da ya rage kawai ta ruhunsu suka yi imani ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya karbi tubansu amma duk wata jama'a in dai azaba ta sauka to ba maganar a dawo da ita shine Allah yace falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga tsananin azabar mu shine anan ya maimaita mana wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin ba a dawo da azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala ga jama'a wadanda suke masu tsaurin kai wadanda suka nace akan kafirci amma idan sun dawo sun tuba to ubangiji ta'ala ma'abucin rahama ne wadda take mai yalwaciya duk kuskuren da aka yi to yayi alƙawarin cewa zai gafarta ma bayin sa sai yaqulu allazina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay'in kadhalika kadzdzaba allazina min qablihim hatta baqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ubangiji ta'ala ke cewa sai yaqulu allazina ashraku da sannu waɗanda suka yi shirka da ubangijin su tabaraka wa ta'ala ma'ana suka sanya masa abokin tarayya a cikin abin da yake hakkinsa da sannu za su faɗa law sha Allahu su ce da Allah ya so ma ashrakna ai da ba mu yi shirka ba wala aba'una ko uwayenmu waɗanda suke gabaninmu wala harramna min shay inda ba dan Allah ya so ba da ba mu haramta ma kanmu wani abu ba ma'ana iya hujjar da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shirkar da suka yi da haramta ma kansu waɗannan abubuwa bahira da sa'iba da wasira da ham cewa Allah ne ya so da haka inda bai so ba da ba za su yi shirka ba kuma da ba za su haramta ma kansu wannan to dan haka kasancewar wannan ita ce hujja wadda take ta wata jama'a wadda ake kiran su al-qadariyya wanda suke cewa kafircin kafiri da imanin mumini duka Allah shine ya nufata kuma shi yaso an gane ko anan abin da zamu ci da su kasancewar lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya kaddara ma kafiri kafirci shi ya kaddara ma mumini imani amma ya yarda da imanin da mumini amma bai yarda da kafircin kafiri ba dan haka kuma wannan ba hujja bace ba wanda zaka amfane su a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ainihi ubangiji ta'ala shi ya kaddara komai amma duk abin da Allah ya kaddara akwai hikima shi ya halicci kafirci amma bai yarda da shi ba kuma shi ya halicci imani kuma shi ya yarda da shi dan haka yace sayqulul ladina ashraku da sannu wadanda suka yi shirka da ubangiji tabaraka wa ta'ala za su fada maka law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da ba mu yi shirka ba an gane ko a can sai ka iske akwai nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay shine sai suka ce wala aba'una ko mahaifanmu waɗanda suka gabace mu su ma da ba su yi shirka ba wala haramna min shay da ba mu haramta ma kanmu wani abu ba ubangiji ta'ala ya cece da su kazalika kazzaba allazina min qablihim kamar yanda kuka faɗa waɗanda ke gabanin ku wato su ma haka suka faɗa ma'ana kamar yanda suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan hujja ubangiji ta'ala ya ce wanda ke gabanin su na al'ummu waɗanda suke kafirai haka suka faɗa hatta za ku ba sana ubangiji ta'ala ya ce har sai da kai lokacin da suka dandani tsananin azabarmu ma'ana yanda suka ƙaryata ka suka ba da wannan hujja to haka waɗanda ke gabanin su haka suka faɗa suka ƙaryata manzannin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo musu har sai da suka kai lokacin da suka dandani tsananin azabarmu ubangiji ta'ala ya ce kul gaya musu hal inda kun min ilmin fatukurjuhu lana shin wai kuna da wani ilimi da wata hujja ko wani littafi wanda zai ba da labarin cewa ubangiji ta'ala shine ya nufaci ku da wannan shirka kuma ya yarda da ita in har kuna da wata hujja to ku zo mana da ita ku bayyana mana mu gane ubangiji ta'ala ya ce in tattabi'una illa dhanna ba komai kuke biya ba face zato wanda yake na ƙarya wa in antum illa takrusun ko kuma ba ku zamanto ba face wato ƙarya ce kuke yanka ku jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka zamu iske aya a cikin suratul a'raf fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamu qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqa 'alayhim ad-dalala innahum muttakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun in sun aikata aiki wanda yake na alfasha sai su ce haka muka samu mahaifanmu akan su kuma wallahu amarna biha ubangiji ta'ala shine ya umarce mu cewa mu aikata wannan aiki kenan dan haka anan suna kafa hujjar cewa shirkar da suke da haramta ma kansu wani abubuwa Allah ne ya so kuma ya yarda da abin shi yace su to shine Allah yace ga ya musu hal inda kun min ilmi shin wai kuna da wata hujja ko wani littafi wanda yake na daban wanda ke bayanin cewa Allah ne yace ku yi shirka kuma shine yace ku haramta ma kanku waɗannan abubuwa in har akwai wani ilimi a wajen ku ku tukuri yuhu lana ku bayyana mana shi ma'ana ku fito mana da shi mu gani an gane ba abin da za su bada na amsa shine Allah ya ce to ga ya musu in tattabi'una illa dhanna ba komai ba kuke biya face zato wanda yake na ƙarya wa in antum illa takrusun ku ba ku zamanto ba face ƙarya ce kuke yanka ku jingina ma ubangiji tabaraka wataala wannan kenan hujja ta mushrikai idan suka saba ma ubangiji tabaraka wataala su ce shine in ce sai dan haka kuma wannan hujja baya halatta mumini ya kafa hujja da alkadarin ubangiji tabaraka wataala akan aiki wanda yake na sabo haramu ne qul fa lillahi al-hujjatul baligha fa law sha'a la hadakum ajma'in ubangiji ta'ala yace ga ya musu fa lillahi al-hujjatul baligha hujja wadda take mai kai matuka a wajen gamsar da bawa naga ubangiji tabaraka wataala ma'ana shike da hujja wadda take mai kai matuka wanda babu wani kokonto da zai rage tare da ita falau sha'a lahadakum ajma'in, da Ubangiji ta'ala ya so da ya shiryar da ku gaba daya. Ma'ana kasancewar batar da batacce da shiryar da shiryayye, wannan hikima ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Falau sha'a da Allah ya so lahadakum ajma'in, da ya shiryar da ku gaba daya, kenan kasancewar lalle shirka shi yayi nihin ku yi, da haramta ma kanku waɗannan abubuwa, amma fa ba dan ya yarda ba. An gane ku? Dan haka yace wala yardali ibadihi al-kufr, Ubangiji ta'ala bai yarda da kafirci game da bayinsa, amma imanin mumini Allah yana so, yana kauna, kuma ya yarda da shi. Sai yace kun hadum mashuhada akum allazina yashhaduna anna Allah harrama hadha, ci da su ku zo da shaidunku waɗanda za su shaida cewa Ubangiji ta'ala shi ne ya haramta muku waɗannan abubuwa. An gane ku? Wancan wanda ya gabata ma ce Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, shi ne Allah ya ce kul halumma shuhada'akum, ci da su ku zo da shaidunku yashhaduna, su ba da shaidar annallaha harrama hadha, cewa Ubangiji ta'ala shi ya haramta muku waɗannan abubuwa. Fa in shahidu, idan sun shaida, Ubangiji ta'ala ya ce fala tashhadu ma'ahum, kar ka sake ka shaida tare da su, domin shaida su shaida ce wadda take ta ƙarya, ba hujja. Wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina, kar ka sake ka bi son zuciyar waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyinmu. Wallazina la yu'minuna bil akhirati, waɗanda ba sa imani da yini wanda yake na ƙarshe, wa hum bi rabbihim ya'dilun, wato su ne suke daidaita wasu halittu da Ubangijinsu a cikin shi ne a cikin ibada. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, su ne suke daidaita wasu bayi tare da Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin iya abin da yake haƙƙinsa shi ne ibada. Ko kuma ka ce ya'diluna ay yushrikuna, su ne suke shirka da Ubangijinsu, su dau wani abu mai sunan ibada su sarrafa ma wani bawa. Kenan ba kowa yake shirka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai wanda ya kafirce ma yinin alkiyama. Dan haka kenan anan rashin imaninsu ne da yinin alkiyama ya kai suke hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani, sannan suke haramta ma kawunansu abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba shi ya haramta musu ba. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imla nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqu bihi la'allakum ta'qilun wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa awfu al kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi allahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ubangiji ta'ala yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, ci da su ku zo na karanta muku abinda Ubangijinku tabaraka wa ta'ala ya haramta muku. Waɗancan abubuwa dai ku ne kuka haramta ma kanku, ba Allah bai haramta muku. To amma a yanzu ina buƙatar ku zo na karanta muku abinda Ubangijinku tabaraka wa ta'ala ya haramta muku. Farkon abinda Allah ya haramta muku shine Allah tushriku bihi shay'a, ma'ana kar ku hada bautar shi da wani, ma'ana ba rashin shirka bane Allah ya haramta mana, a'a abinda Allah ya haramta mana shine hada bautar shi da wani. An gane ku? Kenan anan kar ka fahimci cewa adamu da ishraki billahi shine muharram, a'a ashirku billahi huwa almuharram. Kenan ci da su ku zo na karanta muku abinda Ubangijinku ya haramta muku. Allah tushriku bihi shay'a, kenan Ubangijinku ya haramta muku shine hada bautar shi da wani. An gane? Wannan kuma wasiya ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya mana. sannan wasiya ta biyu sai yace wa bil walidaini ihsana, ubangijin ku na muku wasiyar cewa uwa da uba wato ku kyautata musu matukar kyautatawa. Karkashin uwa da uba kakanni sun shiga sawa an na wajen uwa da na wajen uba, saboda kaka a shar'ance matsayin uba yake. Sai yace wala taqtulu auladakum min imla, wasiya ta uku shine yace kar ku sake ku kashe ƴaƴanku wato saboda talaucin da ya same ku. Wannan kenan ana maganar mutumin da yake cikin tsananin talauci, to haramun ne anan ya kashe ƴaƴansa kamar yanda mushrikai kafin zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabi'ar su da al'adar su, idan talauci ya dami mutum to sai ya kashe ƴaƴansa. ƴaƴa mata ko wannan damar mummunar dabi'a ce, ta su suna binne su da rai, me yasa? Saboda tsoron Allah wadai, cewa ita mace ce ma zauna ce, bata yaki bata tara dukiya sai dai ta ci, dan haka kuma suna ganin abun kunya ne a ce kana da ƴaƴa mata. Don haka idan aka ba su albishir din cewa an haifa musu kiyama ce, sai mutum ya wuni fuska ta yi baki kirin rai ya baci, sai ya ringa tunanin yaya zai yi da ita, shin zai bar wannan diya ta rayuwa ta wulakanci ko kuma zai yi rami ya binne ta da rai. Idan kuwa talauci ya damu mutum to ya hatta da ƴaƴansa maza sai ya kashe su. Shine anan Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq, kar ku sake ku kashe ƴaƴanku saboda talauci. Waccan aya kuma ta cikin suratul Isra, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, kenan nan talaucin bai riga bai samu, amma dai kana jin tsoron talauci nan gaba, to tsoron talauci kar ya sanya ka kashe ƴaƴanka. Haka in talaucin ya same ka kar ka kashe su gaba dai, wasiya ce ta Ubangiji tabaraka ta'ala. Shine sai yace nahnu narzuqukum wa iyyahum, wato ku da su ƴaƴan Allah yace gaba ɗayan ku mu muke azurta ku, dan haka cin ku da shan ku nauyi ne wanda yake kanmu, kamar yadda Allah yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, da fadasta wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim, da fadarsa kuma wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. To shine anan yace nahnu narzuqukum wa iyyahum, ku da ƴaƴan Ubangiji ta'ala yace gaba ɗaya mu muke azurta ku. Can cikin suratul Isra sai yace nahnu narzuquhum wa iyyakum, kenan wannan ƴaƴa da kuke tsoron talauci Allah yace kar ku kashe su, kenan ƴaƴan mu muke azurta su da ku kanku. Kenan anan kuma kasancewar talaucin da kuke ciki kar ya sanya ku kashe ƴaƴanku, kar ku manta kafin ku kawo wannan lokaci har ku samu ƴaƴa wa yake azurta ku, mu ne muke azurta ku. Kenan dan haka talaucin da kuke ciki mu za mu yayi muku, kenan talaucin da ya same ku kar ya kai ku zuwa kashe ƴaƴanku, kenan jin tsoron talauci kuma hallo kar ya kai ku zuwa kashe ƴaƴanku. Kenan na daga cikin jin tsoron talauci shine kasancewar bin wata hanya domin kankanta ƴaƴa, cewa in na tara ƴaƴa ina zan samu abincin da zan ba su, da irin mummunan tunanin da kafirai suke sama jama'a ta mu'minai, cewa wai wurin noma yayi karanci a doran ƙasa, saboda haka nan gaba idan aka sakar ma mutane marasu cewa su yi ta aihuwa, kenan jama'a za su kai adadin da ba za a samu abincin da za a ba su ba. Yanzu saboda wani mugun tunani a cikin wannan sati, wai taro ne aka yi a kasashen Turai cewa wai ruwan sha yayi karanci, a nan gaba ruwan sha zai yi wahala a duniya, wanda duk shekara dubu da dubunnai da suka wuce ruwan da Allah ya yanka ma jama'a gashi taba shi ma ba a yi ba, amma yanzu taron da ake so ake a shagaltar da mutane wai ruwan sha a duniya yayi karanci. Bayan Allah ya ce wa in min shay'in illa indana khazainu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum, da fadarsa can wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, ruwan da ake sha Ubangiji ta'ala shi yake saukar da shi daga cikin sama kuma ya zaunar da shi a cikin ƙasa. Amma wannan duk wani tunani ne wanda yake na banza, kuma da hanya ta siyasa wadda take ta shagaltar da mutane a bata musu lokaci, a gurɓata musu tunani, neman ruwa kaɗai ya shagaltar da su kar su kula da abin da zai amfane su. Don haka ake matse shi sai a ce ai lokacin zafi ne ya zo, mutane adadin jama'a suna yawaita amfani da shi. amma wallahi wannan duka tunani ne wanda yake na banza wanda anan kusa ya ishe mu aya lokacin mulkin Ba'ari mai nasara lokacin da aka kawo wani gona shine Abu Umar Abu Umar wanda ana maganar cewa ruwa yayi karanci yace a bude shi kowa ya sha in ya kare kuma kowa ya san inda yake ruwan ya kare wallahi duk wata hanya ce ta siyasa ta badda hankalin mutane su kasa lura da inda aka dusa ya zamanto ta wannan hanyar da za ku koma baya da ƴaƴanku da ku kanku ba za ku yi abin da zai amfane ku kuma umarni ne wanda yake zawa daga goli can wajen su waɗanda suke makiyan Allah su ne suke sanya ma shugabanni mu irin wannan tunani kar a bar mutane su saki kenan idan aka saka muku ruwa kun samu kwanciyar hankali ta wannan bangare da duk wani abu kenan in ku samu kwanciyar hankali za ku ci gaba ta bangaren ilimi da bangaren duk wani abu da ka sani to dan haka kasancewar duk wani abubuwa ne waɗanda suke na zalunci dan haka anan shine Ubangiji ta'ala yace ku da ƴaƴan naku gabaɗi mu muke azurta ku an gane ko ba kai ba kake daukan ma kanka gabaɗi nauyi ne wanda Allah ya daukan ma kansa duk abin da ya halitta shi zai bashi abinci illa kasancewar kawai ka kama sababi ka tashi ka je ka nema amma kai ba ka halicci abincin da zaka ci Ubangiji ta'ala shi ya hore maka shi iya sababi ne ka tashi ka je ka nema idan ka je nema ba karfinka bane ba dabararka bane ba za ta baka wannan abinci Ubangiji tabaraka wataala fadlashi ce da rahama shi sai ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kar ku sake ku kusanci wato alfasha wadda ta bayyana da wadda ta buya ma'ana duk wani aiki wanda yake mummuna haramun ne wato ga jama'a ta mu'mini su kusance shi dan haka kasancewar anan kasancewar malamai suka ce shine irin kasancewar alfasha a lokacin jahiliya akwai wanda take boyayya akwai wanda take kuma a bayyane ma'ana akwai wadanda suke yin zina a fili akwai wadanda kuma kasancewar suke yi a buye shine Ubangiji ta'ala anan gabaɗaya dai ya haramta mana illa kasancewar lafazin alfawahish jam'i ne na fahisha idan aka ce fahisha duk wani aiki wanda yake mummuna na haramu wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai yasu kenan dan haka duk wani aiki wanda yake boyayye wanda mahallin boyayyen aiki shine zuciya kamar hasada kamar keta kamar shirka kamar da sauransu sannan abin da ya bayyana shine duk abubuwan da gafafuwa suke aikatawa na saba ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine Allah yake mana wasiyar cewa kar mu kusance su wala taqrabul fawahisha kar ku kusanci miyagun ayyuka ma zahara minha wan abin da ya bayyana daga cikin su wa ma badan da duk wanda ya buya mu kakkabe zuciyar mu dangane da duk wani mugun aiki gababuwan mu wadanda suke mabayyana mu tsarkake su dangane da duk wani aiki na alfasha wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq kar ku sake ku kashe rai wanda Ubangiji tabaraka wataala ya haramta kashe ta wato sai da gaskiya ma'ana sai ta aikata abin da ya cancanta a zuwar da jininta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda sala at-tayyibu zani wa nafsu bin nafs wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a da sauransu sai yace zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqilun wato wannan abin da nake karanta muku Ubangijinku ne ya muku wasiya da shi dan ku hankalta ku kadaita shi a cikin ibada sai ya ce wala taqrabu madal yatimi kar ku sake ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai da hanya wadda take mafi kyau ma'ana tattada dukiyar shi a juya ta domin ta karu har ya kai lokacin da zai shiga hankalin shi a damka masa dukiyar shi amma ta hanyar banna haramun ne mutum ya kusanci dukiyar maraya zaka kusance ta da ci amma ci wanda yake da halin gulgulu in kai mabukaci ne kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wato waman kana faqiran yake cewa faman kana ganiyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf kenan idan talaka ne ba laifi zai kusance ta amma da hanya mafi kyau kenan bakin gulgudan iya wahalar shi zai iya ci sannan kuma ya juya wannan dukiya domin ta bunƙasa shine Allah ya ce kar ku sake ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan wato sai da hanya wadda take mafi kyau hatta ya buluga ashidda har ya kai lokacin da zai kai wato matukar karfin sa mai ma'ana ya shiga hankalin sa a jarraba shi a gane cewa ya iya mai da dala biyu ta zama dala biyar a wannan lokaci sai a kawo shaidu sai a danka masa dukiyar shi kamar yadda bayani ya gabata a cikin suratul nisa sai ya ce wa auful kayla wal mizana bil qist ku cika zakka da skeli wato dan wannan bilqis din da adalci ma'ana idan za kuma mutane awu imma awu wanda yake na zakka ko awu wanda yake na skeli to ku tabbatar da adalci iya abin da yake haƙi na jama'a ku cika musu la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dura ma rai wani abu sai gulgudan iyawarta ma'ana in kai bakin iyawarka abin da ya kuskure to wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yafe maka idan zakai awu tsakaninka da Allah in dai zakka ne to ka cika shi in tsikeli ne ka daidaita bakin iyayenka idan an samu kuskure to wannan kuma al'amari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala kai iya iyawarka shine Allah yace la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma kallafa ma rai wani abu sai bakin gulgulan iyawarta sai yace wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi fada ubangiji ta'ala yace ku yi adalci dangane da abin da za ku fada ku mun kusacin ku da mutum kamar yanda ya gabata ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima al aya shine yace wa idza qultum idan za ku yi fada fa'dilu ku yi adalci walau kana za qurba koda wanda za ku yi fada dangane da shi ma'abucin kusaci ne gare ku kenan ko mahaifinka ne ko danka ne ko mahaifiya in dai za ka yi fada game da su to kai adalci wabi ahadillahi au dangane da alƙawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala ku cika ma'ana duk wani alƙawari da kuka yi tsakaninku da ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuma tsakaninku da bayin sa to ku cika alƙawarin zalikum wasaqu bihi la'allakum tadhakkaru wannan abin da ake fada muku wasiya ce da ubangiji tabaraka wa ta'ala ke muku ku jama'a ta mu'minai la'allakum tadhakkaru wato dan kuwa azu ku samu daidaita akan tafarki wanda yake madaidaici sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan dai shine tafarki na wanda yake madaidaici fattabi'uhu ubangiji ta'ala yace ku bi shi an gane ko ma'ana ubangiji ta'ala na mana wasiya dangane da bin tafarkin sa tafarki ne wanda yake madaidaici babu wata karkata tare da shi menene tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani da sunna wanda kullum muke addu'ar cewa Allah ya tabbatar da mu akan shi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin shine cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu lalle wannan kenan abinda na muku wasiya a cikin ayoyin nan guda biyu sirati mustaqiman shine tafarki na wanda yake madaidaici fattabi'uhu wato ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku sake ku bi wasu hanyoyi waɗanda suke na daban fatafarraqa bikum an sabili wato sai ta kautar da ku daga tafarki na wanda na umarce ku cewa ku bi an gane ko lafazin kenan fatafarraqa ay fatamila bikum an sabili sai ya karkatar da ku dangane da tafarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala anan zamu gane ashe ita gaskiya abu ce daya daya amma bata ho ba diba biyu bace ta wuce lissafi kamar yanda bayani ya gabata tun akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yukhrijul Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal ghulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal ghulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kasancewar anan Allah yayi ifradin an-nur domin gaskiya da yace amma sai yace wato wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal ghulumat domin shi duhu wanda yake na bata bayan lissafuwa don haka anan yace wala tattabi'u subula kar ku sake ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su karkatar da ku daga tafarki na wanda na umarce ku cewa ku bi zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan abin da ake faɗa muku wasiya ce ta ubangijinku tabaraka wata'ala dake muku la'allakum tattaqun wato dan ku tsara dokokin sa ku dace da gidan aljanna abubuwa kiyama wannan dai a takaice sune wasiyoyin ubangiji tabaraka wata'ala dima bayin sa wanda kasancewar ayat bayani ya gabata a cikin darasin mu na tauhidi wanda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk mutumin da yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke akwai tambarin sa akan ta to ya karanta waɗannan ayoyi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك